但我妈不知我自己把戏成为了三角一家，但我那三角一家把不住把家的玩。
masauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin ƴan jarida a yau ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakin mu Zakari Sado da kuma Hadizatu Isa dukkan su ƴan jarida zamu tattauna ne akan mawdu'ai guda biyu da suka shafi kasar Kamaru musamman ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama da yake faruwa a arewa mai nisa inda mutane da dama suka rasa rayukansu sama da mutum 10 ake lissafawa sa'annan da wasu kuma ɗaruruwa da a yanzu haka sun rasa inda za su sa kansu sai kuma batun karancin lantarki wutar lantarki a kasar Kamaru wanda shi ma ya zama ruwan dare gama gari to Kadijatu Isa assalamu alaikum barka da zuwa wannan fada na dandalin ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Bashir
to malam Zakari Sadu assalamu alaikum barka da zuwa wannan dandali na ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Bashir Ladan barka da yau da fata kana nan lafiya kuma na sake farin ciki sai kasancewa na wannan shiri na dandalin ƴan jarida da kake gabatarwa.
To malam Zakari Sadu, me zaka iya faɗa mana kan wannan ambaliyar ruwa da ake yawan samu a arewa mai nisa a kasar Kamaru a sanadiyar ruwan sama da yake zuba ba kaman daga bakin ƙwarya? Mutane da dama sun rasa kayan tattalin arzikinsu, wasu sun rasa rayukansu. Har ila yau dai gwamnatin Kamaru ba a san wani mataki ta ɗauka a kai ba tunda abu ne ba karo na farko bane ko wace shekara shi an samu wannan matsala.
Eh to Muhammad Bashir Ladan kaman da ka sani dai a kasar Kamaru kasa ce wacce ba riga malam masallaci, kasa ce wacce ba a tattali, kasa ce wacce ba a wato duba yadda za a magance matsala idan ka kunu kai ko kuma irin wannan matsala na itila'i duba da wasu kasashe wanda ainihin suke wato ajiyan kuɗi a asusu domin idan a samu ire-iren waɗannan matsaloli musamman wanda aka samu a arewa mai nisa na wato ambaliyar ruwa bayan samu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka tsafka ƴan makunan suka shige to abu ne wanda za mu ce a gaskiya da kuma bakin ciki ganin irin wannan rashin tsari da wannan kasa ke da shi kuma abu ne wanda a gaskiya za mu yi Allah wadai za mu gana daga kasar Moriya cewa da ya cancanta a halin yanzu al'umma sama da 200,000 na cikin wato halin hau'ila'i halin wato a tausaya musu duk da cewa mun samu labarin cewa shugaban kasar Kamaru Fulbiya ya bayar da tallafi na biliyan 1 da rabi na kudin sefa domin ganin cewa an kawo waɗannan mutane agajin gaggawa to Muhammad Bashir Ladan idan an ce agajin gaggawa kamata ya ce dama can wato wannan tallafin ya isa wa waɗannan wato bayin Allah waɗanda ainihin ba su bukaci hakan ya auku da su ba to sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halinsa an samu wato wani itila'i wanda ya kasara wato tattalin arzikin wato wannan yankin kuma ba karon farko bane da idan an ambaliyar ruwa akan samu asarar dabbobi, asarar gidaje har asarar rayuka domin saboda mutum 10 sun rasa rayukansu ana gani kamar adadin zai yi karuwa nan ba da ainihin jimawa ba Muhammad Bashir Ladan a halin yanzu dai ministan harkokin cikin gida ya yi kira ga al'umma waɗanda suke da shi da su ainihin kawo taimako to taimakon na zuwa ne sannu a hankali kuma kamata ya ce an duba kar sake aukar wannan al'amarin a wato wannan yankin na arewa mai nisa musamman ma a nan garin Yaguwa da ke Mayo da Nai da wai makaron farko bane suke cikin wannan al'amari.
To malama Khadija, ke menene na kira ayi kan wannan ambaliyar ruwa da yake ta aji sosai a arewa mai nisa a kasar Kamaru wanda kuma ba karo na farko bane an jima ana wannan kusan kowace shekara sai an samu wannan matsala amma kuwa gwamnati har yanzu ta kasa magance wannan abu sai dai ta jira lokacin da abu ya faru a ce an zo ana taimakawa yayin mutane.
Eh to dangane da wannan ambaliyar ruwa da ya faru a arewa mai nisa na jamhuriyar Kamaru gaskiya mutane da dama mun ji dadin wannan al'amarin da duba da cewa kowace shekara wannan abin yake faruwa a lokacin damuna mun san cewa itila'i ne amma dai akwai hanyar da ya kamata a ce an magance domin kar a sake samun irinta kada abin ya sake ne mai tuwa to amma sai aka ga cewa kowace shekara mazauna wato arewa mai nisa suke fuskantar wannan mummunan al'amari wanda ya ɓartata musu gonaki da dama lalata musu gidaje hanyoyi da sauransu wanda ya sanya mutanen garin suka ƙaurace wa muhallansu sun shiga cikin halin kakani kaini bai kamata a ce gwamnati tana zuba ido wannan abin na faruwa kowace shekara ba gashi an koma makarantu ɗalibai ba su samun hanyar wajen komawa makaranta da ƙyar suke tsallakawa saboda ma ɗan kwanakin nan akwai wasu sojoji ko in ce masu aikin ceto da suka aka sanya su a wannan waje domin taimakawa ɗalibai tsallake rafin da ambaliyar ruwan ta haifar to kuma cewa wannan matsala ce babba wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba a kodayaushe za ka ga cewa ana yawan faɗa gwamnati ta yi watsi ko in ce ta manta da arewa mai nisa na ƙasar Kamaru ta fi mayar da hankali a wato birnin Duwale Yaoundé da kewaye amma kaga arewa mai nisa suna yawan cewa Kamaru in ce gwamnatin Kamaru ta yi watsi da ita ta manta da ita
to malam Zakari Sado ga kuma wannan matsala ita kuma na ƙarancin wutar lantarki gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe an yi gine-gine ko ta ina gamu da teku ko ta ina a ƙasar Kamaru amma har ila yau ba a samun isasshen wutar lantarki da za a gudanar da ayyuka irin na yau da kullum kamfanoni duka kowannensu suna ji a jikinsu malam Zakari Sado na menene naka ra'ayi kan wannan abu kuma ya kaga gwamnati za ta iya yi don ta magance wannan matsala
ita ma Bashir Ladan wannan matsalar wato wutar lantarki a ƙasar Kamaru wato ya zama ma gwamnati kamar ga garbado wato sun kasa shawo kan wannan matsala na dauke wutar lantarki a wannan ƙasa don shekaru kenan ake fama da dauke wutar lantarki ba san me yake matsala ba sai ai mana bayani cewa da akwai madatsar ruwa na kasa madatsar ruwa na kasa kwanakin baya ministan ruwa da makamashi ya ziyarci wasu wato wuraren da kuma ganin yadda aiki yake ci gaba to muna cewa sun cewa nan dai ba da jimawa ba insha Allah kamar mun samu labari daga bakin sa zai kasance wato kamar tarihi ne wanda zamu wato yi jifa da wannan al'amarin saboda har yanzu a gaskiya ana ci gaba da fuskantar matsalar dauke wutar lantarki a karkara kamar wasu birane irin su Duwala ko Yaoundé zuwa yammacin ƙasar Kamaru da kudu maso yamma da arewa maso yamma wadda ainihin ya wato durƙusa da tattalin arziki abu ne wanda ba shi da sauƙi to dai a duba tafiyar da ake Kamaru ta ɗauki bashin kuɗaɗe a bankin duniya bankin duniya zan ce wacce ta zuba hannun wato kuɗaɗe da dama domin ganin cewa an magance wannan matsalar to dai har yanzu da akwai wasu matsaloli da muke fuskanta a wannan ƙasa da akwai ɗauke wutar lantarki da kuma rashin ruwa tsaftacen ruwan sha wanda a halin yanzu ya zama wato a al'ummar ƙasar Kamaru babban kalubale
to ka ji da tinsa shi kuma batun a dauke-daukin wuta da ake a ƙasar Kamaru ƙarancin wutar lantarki da duk maƙudan kuɗaɗe da gwamnati take sawa a wannan farni har yanzu an kasa bai wa jama'a isasshen wutar lantarki sai dauke-dauke da ake yi kamfanoni duk abin ya shafe su kuma gidajenmu kayayyakin abinci da mukan ajiye dukansu hakan nan za su ɓaci wannan kirmini ne na kira'ayya kan wannan
to a gaskiya dai matsalar dauke-daukin wuta a jamhuriyar Kamaru gaskiya wannan matsala ce babba duba da cewa a duk jihohi goma ɗin ake fuskantar yankin wuta wanda za ka ga cewa ya fi kamari ne a birnin Duwale Yaoundé Bamenda Buya Bafoussam da kuma sauransu za ka ga cewa a gaskiya Kamaru ba wai ta rasa madatsar ruwa ba akwai waɗanda aka kammala shekara ta 2015 2017 da kuma 2018 bayan da haka kuma aka soma gine-ginen wasu yadda wato aka kuma dignan wasu madatsan ruwa a jihar Tsakiya da kuma jihar Adamawa wanda ya dauki kusan biliyan 900 wannan kudaden din. To har ila yau duk da irin waɗannan abubuwan dai amma ana fuskantar daukin wuta wanda tun shekara ta 2023 za ga cewa abin na ci gaba da kamare. Muna tsammanin cewa idan mun iso shekara 2024 a wannan lokacin din an riga an magance matsalar. Amma har yanzu dai abin ci gaba yake, to mecece matsala? To ni ina ganin cewa gaskiya akwai sakaci ga gwamnati. Gaskiya akwai sakaci ga gwamnatin kasar Kamaru saboda duk abubuwan da suke sa a kan gaban nan game dangane da dauke wuta. Amma duk da haka dai har ila yau za ka ga cewa abin na ci gaba. Kuma bayan ga haka dauke wuta yana kawo koma baya a kasa, yana kawo durƙushewar tattalin arziki. Za ka ga mutum yana da dan wato kamfaninsa na wato wanda yake bukatar sanyi, to za ga cewa idan har aka kwashe kwana biyu ba a wato dawo da wuta ba, an yanke wuta tsawon kwana biyu, kaga ya rasa duk abubuwansa kenan. Ya rasa duk abubuwansa, au abubuwansa ɓaci har au a rasa yanda za a yi da su. To yanzu kowa ya koma a sayan generator ma za ka dora mai, man fetur a yanzu ma za ka ga cewa ya yi tsada, a koda yaushe ake kara masa kuɗi. To kaga a ina ɗan ƙasa zai saka kansa? Idan an ce wannan ma idan ka zo kana so ka gyara, sai ka ga wannan ma abin matsala ce. Wajen kauce mai yanke-yancen wutan ɗin ka sayi generator ka za ka yi amfani da shi, to za ka zuba man fetur ɗin shi ma kuɗi za ka fitar. To za ka ga cewa a koda yaushe generator nan kwana ɗaya kwana biyu babu wuta za ka su generator, to za ka ga cewa man nawa za ka zuba a wannan generator? To kaga kuɗin da kake samu kake amfani da shi wanda za ka iya ajewa a gefe wanda muke kira wato jari, wanda za ka iya sanya maka jari ko wani abu makamancin haka, kaga wannan kuɗin kuma za ka ɗauka ka je ka sayi mai da shi ka ɗura. To kaga cewa wannan ya kawo masa koma baya kenan.
To masu sauraro, kun ji yadda shirin namu ya kasance, sai kuma godiya a madadin bakin namu da kuma abokan aiki gabaki daya. Nake ce da ku mu huta lafiya.
Tsangoma ko cin wakiliki ba shi saurin na kan jarida, ɗan uwa na kan jarida, ba gudu ba gada ba.